Tuer. Sashen Hausa Muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 1621 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraro, Yusuf Abdullahi ne ke muku salama cikin shirin namu na musamman wanda yau zai zo muku daga nan Ofishin Muryar Amurka da ke Birnin Yamai. Shirin wanda a cikin sa za a ji cewa hedikwatar rundunar tsaron tarayyar Najeriya ta bayyana cewa ba jiragen sojoji bane ya kai hari akan wani jirgin ruwa na sufurin kaya na fararen hula a yankin kudu maso kudancin kasar.
General Benjamin yace ainihin abin da ya faru shine sojojin sama dake aiki a rundunar tsaro ta Operation Delta Stream dake aikin samar da tsaro a yankin Niger Delta sun samu kiran kai dauki daga dakarun kasa wadanda suke fuskantar turjiya a wani aiki da suke yi da sentry shine aka tada wani jirgi mai tokar ungulu don ya mara masu.
Wata kotu a Birnin Yamai na Jamhuriyar Niger ta yanke hukuncin zaman gidan wakafi ga wasu dalibai da aka kama da laifin sata jarabar baccalaureate ta neman shiga jami'a da aka gudanar a farkon wannan wata na August.
Mu babbar kungiya ce ta ƴan makarantar Niger kuma mu mun yarda da doka ta kasa. Mun yi gogormaya sosai don saboda kasashen mu su samu mulkin demokradiyya kenan wanda yayin wannan gogormaya bai kamata ba don saboda doka ta bugi nashi yace a bai kamata ba. Abu guda ya kamata doka ta bigi kowa.
Idan kuma mun sake komawa tarayyar Najeriya za a ji cewa al'ummar jihar Adamawa ta kalubalanci yadda gwamnatin jihar ke shirin daukar malaman makarantun firamare.
Kwata-kwata ba a bi tsari ba, an shigar da kabilanci a ciki kuma an shigar da cin hanci ma ciki. Saboda kaga ita gwamnati mun tabbata cewa ba ta iya jagorantar al'umma ita kai, dole ne ta yi sa take daukan wakilai. Ita wannan wakilan za ta ajiye su ne a bangarori daban-daban. Wa'annan wakilan kuma in suka yi daidai ko suka yi ba daidai ba, tunda wakilai ne da gwamnati ta ajiye su, so duk abin da suka yi dole ne za a ce kai tsaye gwamnati ne ta yi.
Akwai shirin 'yan kasa da hukuma da kuma shirin jaridun Nijar, to amma fa sai bayan an saurari labarin duniya.
Assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Ga labarin duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Kasancewar Amurka tsawon shekaru biyu Afghanistan ya kare. Wani babban jami'in kungiyar Taliban ya shaida muryar Amurka cewa jiragen yakin Amurka na ƙarshe sun bar filin jirgin saman ƙasa da ƙasa da ke Kabul a tsakar ran wayewar garin yau. Duk sojojin ƙasashen waje da ke ƙasar sun fice 'yan lokutan da suka gabata, in ji jami'in. Magana tashin jirgin Amurka na ƙarshe na zuwa ne a daidai lokacin da Fadar White House da ma'aikatar Pentagon suka yi alkawarin za su ci gaba da taimakawa wajen fitarwa da Amurkawa da marasa galihu na Afghanistan daga Kabul har zuwa ƙarshe. Suna kwatanta aikin kwashe mutanen a matsayin aiki mafi girma a tarihin sojojin Amurka. Fadar White House da Pentagon sun ce zuwa safiyar jiya Litinin jimlar mutane 116,700 aka kwashe bayan kwace ikon Taliban na Afghanistan a farkon watan Agusta. Ciki har da mutane 1,200 ko makamancin haka aka kwashe cikin jiragen sojan Amurka 25 da jiragen kawance biyu daga ranar Lahadi zuwa Litinin. Zanga-zangar da aka shirya yi don nuna adawa da gwamnatin Sudan ta Kudu ta kasa cimma ruwa jiya Litinin, a yayin da aka tura jami'an tsaro a babban birnin kasar Juba tare da kawo cikas ga harkokin yanar gizo a duk faɗin kasar. Haɗin gwiwar ƙungiyoyin fafutuka sun yi kira da a gudanar da zanga-zangar jama'a don yin daidai da jawabin da shugaba Salva Kiir ga 'yan majalisar a yayin buɗe zaman majalisar a jiya Litinin. Duk da haka babu wani babban taro a kan titunan Juba. Yayin da yake magana da muryar Amurka, Wani Michael, memba a ƙungiyar ƙawancen, ya ce zanga-zanga ta girgiza su saboda sun firgita mutane da yawan 'yan sanda a cikin gari. 'Yan sanda sun ce masu fafutukar ba su nemi izinin yin zanga-zangar ba, saboda haka wani yin babban taro zai saba doka. Wani mazaunin birnin New Orleans, Joe Piscard, wanda ya sha ganin mahaukatan guguwa a rayuwarsa, ya ce na zauna a nan duk tsawon rayuwata kuma guguwar Aida ita ce iska mafi muni na taɓa fuskanta da ta zo kamar ba za ta ƙare ba. Mahaukaciyar guguwar Aida ta afka gabar tekun Louisiana a ranar Lahadi da rana da iska mai ƙarfin tafiyar kilomita 230 a cikin sa'a, wanda ya sa ta zama guguwa mafi ƙarfi ta biyar da ta taɓa shiga nahiyar Amurka. uku gwamnatin matakin rukuni na hudu ta yi mummunan barna ga al'ummomin da ke gabar teku a duk tsawon yanayi. Kuma ta yi sanadiyar mutuwar kalla mutane biyu a cewar jami'an kiwon lafiya na jihar. A lokacin da ta isa New Orleans, iska ta rage karfi amma bai hana ta yin barna ba a babban birnin jihar. Dabban mazauna birnin New Orleans waɗanda suka saba zama ko kuma ba su iya barin garin ba sun fuskanci ruwan sama kamar da bakin kuliya da iska mai karfin gaske har ta tsawon sa'o'i 10. Mahaukaci guguwar ta bar mutane ba wutar lantarki kuma wasu gidaje bishiyoyinsu sun fadi ko rufinsu ya daye. Labarin duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Adadin yawan laifukan ƙeya a Amurka ya haura bara zuwa mafi girma cikin sama da shekaru 10 sakamakon karuwar hare-haren da ake kaiwa bakar fata da waɗanda suka fito daga asalin Asiya, inji hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI. Bayanan na shekarar 2020 wanda hukumomin tsaro sama da 10,015 suka mika hukumar FBI sun gano laifukan ƙeya 7,759 a shekarar 2020. Karuwar kashi 6 cikin 100 daga shekarar 2019 kuma mafi girma tun shekarar 2008. Bayanan da FBI sun nuna adadin laifukan ƙeya da aka auna baƙaƙen fata sun haura 2,755 daga 1,930 kuma abubuwan da suka faru a kan 'yan Asiya sun haura 274 daga 158 a baya. Daga cikin laifukan nuna ƙeya 7,426 da aka lissafa a matsayin laifukan cin zarafin mutane saɓanin laifukan da aka yi wa wata dukiya, kashi 53.4 cikin 100 na tsoratarwa ne, kashi 27.6 cikin 100 na cin zarafi ne ƙarami, kuma kashi 18.1 na babban cin zarafi ne. An bayar da rahoton kisan kai 22 da taɓe 19 a matsayin laifukan ƙiyayya. Daga ƙarshe jerin tunan ƙungiyar tarayyar Turai ta cire Amurka daga jerin sunayen ƙasashen da za a iya zuwa bulaguro, kuma ta ba da shawarar sake dawo da saka abin rufe fuska ga baki daga Amurka inda ake samun hawawa sabbin kamuwa da coronavirus a cikin makonnin da suka gabata.
Kuma da labarin duniya kenan aka saurara, yanzu kuma sai fagen rahotanni. Zan kuma farawa ne da tarayyar Najeriya, inda hedikwatar rundunar tsaron ƙasar ta bayyana cewa ba jiragen sojoji ba ne yake hari a kan wani jirgin ruwa na sufurin kaya na fararen hula a yankin kudu maso kudancin ƙasar. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaida.
Kakakin hedikwatar tsaron Najeriya Major General Benjamin Soya ya ce ko kaɗan ya madijin da ake tsayawa cewar jirgin sojojin ya yi harbi a kan jirgin ruwan fararen hula da ke ɗauke da mutane da kuma kaya, wanda ya taso daga Fatakwal zuwa Boni ba gaskiya ba ne. General Benjamin ya ce ainihin abin da ya faru shi ne sojojin sama da ke aiki a rundunar tsaro ta Operation Delta Safe da ke aikin samar da tsaro a yankin Niger Delta sun samu kiran kai ɗauki daga dakarun ƙasa waɗanda suke fuskantar turjiya a wani aiki da suke yi da sintiri. Shi ne aka tada wani jirgi mai tsokar ungulu don ya mara masu. Nan ne fa jirgin ya haɗu da wasu masu fasa ƙwabrin gurɓataccen mai a wani jirgin ruwa da ake kira Cotonou Boat. Jirgin ruwan wanda kuma wasu ƙananan jirage masu gudun tsiya ke masa rakiya. Lokacin da su 'yan ta'adda suka hango wannan jirgin sojoji shi ne suka buɗe mai wuta, inda shi kuma nan take ya mai da martani. Kana waɗannan ƙananan jirage masu mai rakiya suka arce, sannan kuma aka kame wancan jirgin da ke ɗauke da mai na sata. A saboda haka hedikwatar tsaron Najeriya ta ce jami'anta za su ci gaba da aiki cikin ƙwarewa tare da bin dokoki da ka'idojin tunkarar duk wani kalubalen tsaro, kuma tana gargaɗi ga duk masu yaɗa jita-jita da su daina, in ko baka ba to za su yaba wa a yazaƙi. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla, yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar, inda wata kotu a birnin Yamai ta yanke hukuncin zaman wakafi ga wasu ɗalibai da aka kama da laifin satar jarabawar bakaloriya ta neman shiga jami'a da aka gudanar a farkon wannan wata na Ogis, yayin da ake shirin gurfanar da sauran abokanansu a nan gaba kaɗan. A dai wannan zaman kotu na makon jiya, alkali ya wanke wani rukuni na waɗannan ɗaliban. To sai dai ƙungiyar ɗalibai ta ƙasa da ake kira ESN na ganin buƙatar sauraron malaman da ake zargi da hannu a cikin wannan al'amarin, kamar yadda za a ji ƙarin bayani daga bakin kakakin ƙungiyar Alfred Hassan.
bisa mutum 54 wanda aka tuhuma wanda a cikin gidan kaso wajen 24 duka an sake su yanzu sauran akwai biyu wanda za su yi kaso wata guda da talala wata guda akwai kuma wajen da 12 wanda su kuma an sake su talala akwai kuma wajen da 6 wanda su an musu wata uku na talala akwai hudu wanda aka rike wanda su kawai su ne suka jagoranci wannan ta'asa da aka yi da lokacin jarabawa suka yi unhani da na'ura da internet suka yi group su ne suka jayo abukan hankalin abukan su suka kare group din to su hudu wannan an musu hukunci biyu cikin su an musu hukunci wata uku da kasan talala wata uku akwai tara wanda uwayen su za su badawa ya tahi daga jika 200 wani bijika 400 har jika ma 500 akwai wasu wanda ma bai kai haka nan ba biyu za a saurare su an ce muna shi jujun da ya kamata musu hukunci ya tahi hutu kwanan ga yana dawowa akwai kuma wajen da 8 su ma da jujun wannan da ya tahi hutu shi ne ake jira ya zo ya musu hukunci nan zuwa sati mai na tahi mu babbar kungiya ce ta yan makarantar Nijar kuma mun yarda da doka ta kasa mun yi gogormaya sosai dan saboda kasashen mu su samu mulkin demokradiyya kenan wanda yayi wannan gogormaya bai kamata ba dan saboda doka ta bugi nashi yace bai kamata ba abu guda ya kamata doka ta bugi kowa iske akwai mushannin da suke cikin wannan sal wanda suka bar wannan yaran suka yi wannan sata aji na bakaloriya cikin jarabawa wannan mushannin halsiya ma bata tuntube su ba balle ma akai su wani feji ko kuma akai su gaban kotu kenan shine muka ce ayi adalci dan saboda ita doka ya kamata ta bugi kowa
to madalla zamu sake komawa tare na shirya inda al'ummar jihar Adamawa ta koka game da yadda gwamnatin jihar ke shirin daukar malaman makarantun firamare al'ummar da ta jihar Adamawa na zargin cewa akwai alamun nuna wariya a tsarin daukar malaman kamar yadda za a ji karin bayani a cikin wannan rahoto na Salisu Muhammad Garba daga jihar ta Adamawa
Al'umman jihar Adamawa dai sun koka sakamakon yadda ake shirin gudanar da daukan malaman makarantun firamare a jihar. Hakan ta sanya suke zargin cewa ana yi wa al'umma waɗanda suka nemi wannan karantarwar firamare bambance-bambance gurin tsarin daukan aikin. Abdulrahman Modibo mazauni ne a jihar Adamawa shine dai wanda ya fara kokawa kan cewa yadda ake gudanar da tsarin daukan wannan aiki ba a bishi bisa ka'ida ba.
Ai kwata-kwata ba a bi tsari ba. An shigar da kabilanci a ciki kuma an shigar da cin hanci ma ciki. Da kaga ita gwamnati mun tabbata cewa ba ta iya jagorantar al'umma ita kadai dole ne ta yi sa take daukan wakilai ita wannan wakilan za ta aje su ne a bangarori daban-daban wa'annan wakilan kuma in suka yi daidai ko suka yi ba daidai ba tunda wakilai ne da gwamnati ta aje su so duk abin da suka yi dole ne za a ce kai tsaye gwamnati ne ta yi dole ne gwamnati fa sai ta kasance mai sa ido gaskiya wannan irin dauka da aka yi a cikin Yola South zamu iya cewa gaskiya an shigar da kabilanci a cikin don da kaji yanayin tsarin bai ba
shi ma dai a nashi bangaren Muhammad Balagire wanda shi kuwa nan take ya nuna irin yadda gwamnati ta tafka kuskure sakamakon sallamar wasu malaman firamare da suka yi a baya kawo yanzu basu komai da gurbin malaman da suka riga suka sallama ba a hakan ma ana nuna wa al'umman jihar Wariya da kuma soka siyasa cikin lamarin
farko da ta kori wayannan malamai wanda wancin gwamnati ta dauka abin da nake so gwamnati ta la'akari da su fa yan Adamawa ne suna da haƙƙi a jihar Adamawa su ba wai ɗan siyasa bane ma'aikata ne aka diba kuma ma'aikatan da aka diba suna da family suna da baya aka zo aka kore su bayan an kore su aka ce musu su je za a tantance wanda ya cancanta a dauka za a dauka tun daga wannan lokacin kaman an sha ruwa an wuce aka yi shiru har yanzu bata dauka ba bata gudanar da komai ba ta yi shiru dole ne ma'aikata da sauran jama'a a jihar Adamawa su ce wannan an nuna musu bambanci ko kuma akwai evidence a cikin wannan tafiyar gaskiya gwamnati ba za ta zabu da wannan zargi ba tunda har yanzu da tsarin rushewa wancan bata dibi ta maye gurbin su ba
to ko menene ma gwamnati za ta ce akan wannan lamarin Sunday Ames Tibin shine dai mataimakin sakataren dindindin a ma'aikatar ilimi matakin farko a jihar Adamawa shi kuwa cewa yayi yadda ma al'umma suke tunanin cewa gwamnati ta dauki aikin lamarin ma ba haka bane kawo yanzu gwamnati dai tana yin shirye-shirye domin bin ka'idodi na daukan wannan aiki
mun ba kuwa aiki muna kan tantance wanda suka apply aiki mun yi na daya shine aptitude test mun yi na biyu suna yin kira subject specific exam na kowane field da ka karanta sannan na uku shine oral interview wanda za a zauna a tambaye ka ka bada amsa ka je bango ka rubuta ka gaya mana ka cancanci ka zama malami to duk maganganun da ake fadan nan ba a ba kowa aiki har yanzu ba kafin nan ma mu fita tantancewa sai ranar 1 ga watan gobe har zuwa 18 ga watan September kafin za mu kare mu zo mu zauna mu ga wane ne ya ci oral interview so ba a dauki kowa ba
a tun lokacin da gwamnatin jihar Adamawa ta dare akan karagan mulki nan take ta soke wasu ma'aikata da gwamnatin da suka shude suka riga suka dauka ciki har da malaman primary a jihar hakan ta sanya gwamnatin ta yi alƙawari za ta mare gurbin su da wasu Salisu Muhammad Garba sashen Hausa na muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya
Allah karimu mai ni sarkin da ba iri dai mai gumi da dani dan naka ba musa albarkacin ma'aiki wannan kiden tika ne wannan batun tika gai tika kuban karatu idan ka aibu danka ka kai shi gun karatu Teacher is a young apprentice and now you are carrying that in a little gane, I don't belong to
To karfa shafa muna kawo muku wannan shirin na musamman ne daga nan ofishin murya Amurka dake birnin Yamai. Ga masu sauraron mu jamhuriyar ta Niger suna iya samun mu a wasu gidajen rediyo masu zaman kansu da suka hada da amfani da Sarauniya da Far'a da Nomad da Dalon da Niya. Sai ta tashar mu ta VOA Africa dake birnin Yamai akan mita 102.5. A Ghana kuma ana samun mu Alpha Radio dake birnin Kumasi. Yanzu kuma lokaci ne da Mahmud Ibrahim Kori zai gabatar da shirin ƴan ƙasa da hukuma.
ƴan ƙasa da hukuma
ka ja ga cikin kada zalunci mai za ka bada cikin yanci mai wannan hali yaushe ne ko mai ya fada mana kariya ne don sallogar zambo ne
Masu rai assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwali zan gabatar
ka duba dakunan wanda muke ciki yanzu yoyo take yin ana ruwa injin fenti ba aka kawo ciki yanzu muna ciki ana fenta kwano a cire a fenta mai da cin sama ayi masa fati
wannan fulon din kaga dai ga mara lafiya na cikin keji
ban da halin da zan yi tura shi
don menene gargada ba zai duba ma sai dai an daga shi
kaga akwai gunduna sama da 500 a OPD amma kaga dukkan windunan nan gaba ɗaya ba inda ya canja sannan raftan nan da suke ba inda aka canja raftan asibiti duka tsohon raftan suke bari
muna kira ga su wanda hakkin abin yara ta yi a wuyansu su nado committee a zo a duba ya ayyukan aka yi
asuware samfurin muryoyin al'ummar jihar Adamawa kenan suke bayyana damuwa akan aikin kwaskwarima da aka ce an yi wa asibitin ƙwararru na Yola ta hannun ofishin mai baiwa shugaban ƙasa shawara akan cigaban muradin ƙarni wato SDGs bisa kulawar gidauniyar mai ɗakin shugaban ƙasa wato Aisha Buhari Foundation a daka ce mu
a birka akwai wasu ƴan yunwa da suke karbo kurdi da yawa rikici duka suke jawowa kuma ta shi kana su da gaggawa
Madalla Masare kimanin shekaru uku da suka gabata ne ofishin mai bayar shugaban Najeriya shawara akan lamuran ci gaban muradin ƙarni da ake yi wa lakabi da SDGs a takaice kuma a turance ya bada kwangilar aikin gudanar da garan bawul a asibitin ƙwararru na Yola fadar gwamnatin jihar Adamawa sautani sun ce aikin ya kunshi sauya fasalin gine-gine samar da sabbin gadajen kwantar da majinyata da sauran aikace-aikace da nufin samar da kyakkyawan yanayi ga marasa lafiya da kuma ma'aikatan asibitin bayanai dai na cewa makudan miliyoyin naira ne ofishin mai baiwa shugaban kasar shawara ya kebe domin gudanar da wannan aiki da kuma aka dora alhakin sanya ido kan yadda aikin zai gudana a wuyan magabacin gidauniyar mai ɗakin shugaban ƙasa wato Aisha Buhari Foundation tare da alƙawarin kammalawa cikin watanni 12 sai dai da farin ciki da murna da mutanen Adamawa musamman talakawa suka yi dangane da wannan aiki na farfado da asibitin nasu amma yanzu haka rashin gamawa cikin wa'adin da aka ayyana da kuma rashin ingancin aikin na jefa damuwa ainin azzukatan su.
Sunana Usman Abba. Kai mu ka aikin nan mu mutanen Adamawa kan gabaki da sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalili an cutar da mu gabaki daya. Kwanon da suka zo suka cire a asibitin din su wani kwanon suka mayar wani kuma irin corridor da muke zama a wajen nan kana kallon robobin da suka sama hasun mutu duka yanzu haka ba wani dadewa suka yi ba amma yanzu ka duba da idonka suna tsagewa suna zubewa da kansu ka duba kolta da suka yi daga bakin gate zuwa OPD gabaki da yana fakewa da kansa ko watannin kirki bai ba don haka kuma ka duba dakunan wanda muke ciki yanzu yoyo take yin ana ruwa dukan aikin bai yi kyau ba
kuma wannan wanda kuke cikin yana yoyon ana ruwa shi ma an yi aiki akai ne
an yi aiki an gama wai kuma ga kana kaga corridor mu da yake gabaki da bayan gidan komai da komai ba abin da suka yi mai kyau a wannan kan Niger Bear ne aka yi mana mu mutane Adamawa an yi mana damfara ne injin venti ba aka kawo ciki asibiti muna ciki ana venta kwano a tira venta mai da ci sama a yi masa faji sai dai mu muna nema waɗanda suke shugabanta mu na Adamawa manyan mu daga nan state level zuwa federal wanda suke Abuja su ji kukan talakawa su nada committee su zo su dubi wannan aiki wallahi bai mana aiki ba mu yaudara akai mana
kana magana da honorable Abdullahi shi mai Kano Guyo ina kawo majinnaci ne asibitin Kwareru wanda nake ji an gyara yana zo sai na gani kaman kai wannan fo wannan ne
ka duba wannan fencing din
idan na jinguna da shi yana tashi sannan kaga wannan wurin baki baki ka gane ko wanda ma fencing din wureji ma ya riga ya mutu sannan in ka duba wannan floor din ka duba yanzu haka in zan tura wannan kaga dai ga mara lafiya na cikin keke bani da halin da zan yi in tura shi don menene gargada ba zai yi ba ma sai dai in daga shi kaga kuma wanda kuma a da na taba kawo wani majinnaci wanda a aikin dadi ma ina turawa hankali na a kwance amma kuma sai ake ce yanzu an yi gyara an gama kana gani yanzu wancan fa siminti ne wannan ka gani nan ya zamanto yayi espiya ne kare ka sani akai amfani da shi wannan aikin ba mana adalci daga ciki ba
Malam Yusuf Usmana da ke zaman shugaban kungiyar muryar talaka a jihar Adamawa ya ce alamu sun nuna an saba kaidar aikin kwangila na gwamnati a wannan batu na kwaskware asibitin Kwararru na Yola
inda ina zuwa duba majinyata kuma akwai nawa da suka yi jinya mun je mun gani kasancewar ganin ne ma yasa muke ta korafin din dan gwamnati ta bada aiki tun kafin a fara wani irin kayan aiki aka same za a yi aikin da shi ana kan aikin ana duba ana kan aikin ana duba ba sai an duba ba je a mika takarda a ce kawai an kammala to gaskiya wannan bai ya kamata a dauko committee ka zo a duba wannan aiki domin ganin yadda ya kamata sai an yi
harkan ba ya zan kurra daga lokacin nan ne zai fara amfanin kansa yana tukura ya bido haƙin sa ya tattara kodi koke na sa samura ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar kyauta ta al'umma kan an haka ba sauran amma talakawa ba wani mai rama ba sa ce zama a cikin
amma shugaban gidauniyar mai ɗakin shugaban ƙasa wato Aisha Bahari Foundation na cewa
sunana dai Alhaji Abdullahi Bagodi dike chairman na Aisha Bahari Foundation ni dai na wa sa ido ne kuma ita hajiya Our Excellency Aisha Buhari ita ne tace in kula da wannan abun da kanta so ina iya gogari na gaskiya ina correcting na ma'aikatan mun yi korofi lokacin da suka fara aiki suna mai da tsohon kwano sama suna likewa kuma kwantan da aka sa bai daidai ba an yi committee daga Abuja sun zo sun duba kuma sun sa sun sake aiki so akwai wagwayen nan da ake complain inda robobi suke fafashewa kamar rumfan nan shi ma mun yi complain a zuwa gyara so sun zo sun dan fara sa kwano sai suka bari amma gaskiya har yanzu robobin sababbi da aka sa sun fafashe haka kuma floor da suka yi na farko shi ma kamar yanda ka sani inda kake gani daga can an dan fara sa tarazo ya zo ya tsaya a daidai nan amma sauran duka ka gani sababbin floor ne amma ka ga yanda yake fafashewa so ayyuka dai gaskiya har ga Allah bai yi ba because in mun ce yayi ma kamar mun yaudari kanmu ne kuma ku yan jarida kun shiga kun gani ka ga nan penti ne duka ward 5 a ward 5b ward 1 ward 3 nan duka an penta su mun yi handin ogon su amma kaga fentin da kansa yake faduwa ya bar asalin fentin da ka gani duk nan yanzu fentin ya goge sannan kuma haka bayan gidan in ka shiga kamar a minitin nan zaka ga ruwa yana ta fluctuating kai dai abubuwan da gaskiya ayyukan baki amma mu korafin da muke musamman kaman OPD nan kaga akwai winduna sama da 500 a OPD kuma dan kungilan nan an ce an zo daga window kofa duk ba abin da ba canjawa amma kaga yanzu dukkan windunan nan gaba ɗaya ba inda ya canja sannan raftan nan da suke ba inda aka canja raftan asibiti duka kawai raftan suke bari sannan kuma duka lissafi ana musu lissafi ne akan duka sababbin kaya suke sawa so kaga ba daidai bane kuma shi kaman dan kungilan kaga mutum ne wanda ma ba zuwa nan yau da yake ba yawanci yana turo yarbawa ne daga laborori har sama kana musu magana ma za su nuna maka su kwata kwata ko turanci ba sa ji sai yarbanci ba hausa ba turanci sai yarbanci to kaga wani lokaci ma fada muke da su amma duk abin da muka tattara muna zuwa mu ga yawa ita excellency muna tuturawa ana fada kuma kaga wannan abun kowa zai iya zuwa wanda ba dan adama ba ma ya zo ya ce albarkacin asibitin nan to amma an kasa mai magana mutum daya mun yi magana abun ya gagara to mu da farin cikin mutum da ku kun zo daga BOA da izinin Allah yanzu za ku isar da sakon inda ya kamata su kuma manyan mu ya kamata su nuna kishin su su nemi dan gungilan nan su ji menene dalili kudi ne ba a bashi ba ko kuma a iya standard na aikin ne da yake an nemi bill of quantity ma ya ce babu duk wani abun da ya kamata a gane ga level na aikin nan inda karfin aiki yake duk sun boye sun hana so kaga manyan mu ya kamata su bincika akwai kungiyoyin human rights akwai kungiyoyi irin su ACC akwai kungiyoyi daban-daban amma abun kunya kowa ya shiru
Alhaji Abdullahi Bako kenan shugaban gidauniyar Aisha Bahar Foundation wanda aka dorawa alhakin kula da yadda aikin kwasfarima ga asibitin Kwararo na Yola ya gudana. Yanzu a yanzu dai magabatan ofishin kula da ayyukan SDGs mai kula da jihohin Adamawa da Taraba dake garin Yola wadanda su ne suka gudanar da wannan kwangila sun ki cewa uffan game da wannan batu duk kuwa da alƙawaran da suka rinka yi wa abokin aiki Salisu Garba cewa za su ce uffan din amma dai duk da haka za mu ci gaba da tuntubar su
duka dan so shi ya inganta kasa da karar da wadansunta
to masu rare karshen shirin yan kasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu a madadin abokin aiki Salisu Garba Muhammadu Ibrahim Kwari daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa huta lafiya wassalamu alaikum
kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka ko ya wa maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka
to madalla yanzu kuma ga Sule Mumuni Barma dauke da sharhin jaridun Niger
zamu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Vanamar wace ta ruwaito cewa kwamitin sulhu na majalisar dinkin duniya ya bayyana damuwa a game da yadda kungiyar Daesh ke kara samun gindin zama a nahiyar Afirka inda ƴan ta'adda ke kai farmaki kan fararen hula da barkokin soja da wasu muhimman wurare na birane da dama jaridar ta ce mahalarta taron kwamitin sulhu na majalisar dinkin duniya a makon jiya sun ce Daesh na amfani da ISWAP a Afirka ta yamma da IS a yankin Sahara da yankin tsakiyar Afirka wajen tayar da zaune tsaye abinda ke bukatar kullo da wasu sabbin dabarun yaki da ta'addanci Jaridar La Griffe na cewa masu neman kungilar ayyukan gwamnati da masu neman a basu mukamin siyasa a jamhuriyar Niger sun tare a garin Tasker inda shugaban kasa Mohamed Bazoum ke hutun karshen shekara tun a tsakiyar watan nan na Agusta Jaridar ta ce a zamanin Isu Muhammadu kauyen dan dashi ne yake samun bakuncin irin waɗannan mutane idan irin wannan lokaci ya zagayo yau mulki ya sauya hannu su ma sun juya akala tamkar irin abin da ake kira kaskara fa mai jini jaridar Le Courrier ta bayyana cewa da alama har yanzu Muhammadu Isuhu bai dangana da sha'anin mulkin kasa ba a bisa la'akari da abubuwan da suka faru a lokacin da ya yada zango a tawa akan hanyarsa ta zuwa kauyen Sanai huwa wato dan daji da sunan hutun karshen shekara jaridar ta ce ta shiyo tsohon shugaban kasar yana cewa mutanen da suka je tarbansa nayi alagon ku sosai ma'ana yayi kewar su kalaman da wasu ke ganin sun yi daidai da abubuwan da ya fada a hirarsa da wata jaridar kasar Faransa a washe garin shi darsa daga karagar mulki inda yake cewa baya tunanin zai nisa da sha'anin gudanar da al'amuran mulki mu karkare da jaridar Niger Inter Hebdo wacce ta ce Muhammad Usman na ci gaba da lissafin duna domin har yanzu dan takarar na RDR canji na ci gaba da jiran kotun sai da yawo ta bayyana shi a matsayin wanda ya lashe zabe a karawar da ta hada shi da Muhammad Bazoum a ranar 21 ga watan Fabrairu. Jaridar ta ce jam'iyyar Model Lumana kanta da ta goya masa baya yazo na biyu a wannan zabe ta kadi gabanta, amma duk da haka Usman bai ankara ba, yana ci gaba da tsammanin warabbuka a daidai lokacin da matasan RDR canji suka fara wasi-wasi game da makomar su ta siyasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Kuma da lada haka muka kawo ƙarshen shirin namu na musamman wanda ya zo muku daga nan ofishin muryar Amurka dake Benin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Yusuf Abdullahi nake ce duk ku kasance lafiya daga nan Benin Yamai.